إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwana dalibai da sauran al'umar musulmai ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ma'alli
muna jinjina da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa da ganin damansa ya nuna mana wannan lokaci mai albarka da muka haɗu a wannan masallaci na Juma'a dake wannan makaranta ta Abubakar Tatari Ali Polytechnic Atap a nan cikin garin Bauchi domin gabatar da wa'azi ga ƴan uwa musulmai wanda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka cikin abin da zamu gabatar babu shakka wannan muhadara a gayyatar ta a wajena ta jima kwarai da gaske na sa lokaci ko in ce mun sa lokaci kusan har sau biyu amma Allah subhanahu wataala bai kaddara ba sai wannan lokaci muna roƙon Allah tabaraka wataala ya sa hakan ya zama alkhairi gare ni da ku baki daya abu na gaba shine kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar za mu gabatar da muhadara ne mai taken miyagun ɗabi'u da tasirin su a rayuwar ɗalibi. Wannan maudu'in da muka sa shi a nayi tunanin mu ƙara mishi fadi ya zamana miyagun ɗabi'u da tasirin shi a rayuwar musulmi, ba dan komai ba, ko da yake muna tare da ɗaliban makaranta ne, amma saboda yanayi na kafafen sadarwa na san akwai wanda suna tare da mu kuma ba ɗalibai ba ne su, saboda haka su ma ya kamata mu shigo da su cikin abin da za mu tattauna. A addinin musulunci addini ne wanda ya zo da kula da rayuwar mutane gaba ɗaya. Daga cikin abin da musulunci ya kula da su ya ba shi matuƙar muhimmanci akwai ɗabi'u. Mutum ya zamana mai kyakkyawan ɗabi'a, wannan wani ɓangare ne daga cikin ɓangarensa na musulunci. Kyawawan ɗabi'u a karon farko suna da tasiri a rayuwar mutum, kuma suna da daraja da matsayi ƙwarai da gaske a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda miyagun ɗabi'u suna da tasiri a rayuwar musulmi, kuma akwai azaba da masifa da bala'i da Allah kan tanadar a kansu a nan duniya da kuma tashin alkiyama. Hadisi ya tabbata sahabbai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suka ce da shi, ya Rasulullah, inna fulanatan tuqimul layla wa tasumun nahara wa tasaddaqu wa taf'al wa taf'al wa taf'al. Suka ce, ya manzon Allah, akwai wacce a unguwa kaza tana da kokari wajen qiyamul layli, tana da kokari wajen azumin nafila, tana da kokari wajen sadaka da taimako, tana aikata kaza na alheri, tana kaza, tana kaza, tana kaza, tana kaza. Suka jero ayyukan alheri masu tarin yawa, amma sai suka ce, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, sai dai duk da waɗannan ayyukan da take yi, to tana cutar da makwabtanta da harshenta, ma'ana ba ta da kyawawan ɗabi'u wajen mu'amala da makwabtanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, hiya finnar. Annabi sai ya ce, to duk wanda yake son ganin ƴar wuta to ya kalli wannan mata. Sai suka ce da shi, ya Rasulullah, inna fulanatan, akwai wacce la tasumun nahara wa la tuqimul layla, ba ta qiyamul layli, ba ta sallan dare, wala taf'al wala taf'al, amma wala tu'zi jiranaha bilisaniha, sai dai duk abin da take yi din ba ta cutar da makwabtanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, hiya fil janna, wannan matar ƴar aljanna ce ita. Kaga yanzu ita wannan ta farkon, duk yawan azuminta da yawan sallolinta da yawan qiyamul laylinta, amma saboda tana da miyagun ɗabi'u ta shiga wuta. Wannan kuma duk ƙarancin sallanta da ƙarancin azuminta da ƙarancin ibadanta, saboda tana da kyawawan ɗabi'u ta shiga aljanna. To miyagun ɗabi'u galibi mutane suna, in an ce mummunan ɗabi'a, mukan karkata zuwa ga wajen mu'amala tsakanin bayi da bayi. Amma idan ka karanta littafin Makarimul Akhlaq na Sheikh Muhammad Salihul Uthaymeen, zaka ga yayi bayani cewa wajen kyautata ɗabi'u da kyakkyawan ɗabi'a, akwai kyautata ɗabi'a tsakanin bawa da Ubangiji kafin a iso kyautata ɗabi'a tsakanin bawa da bawa. Saboda haka in an ce miyagun ɗabi'u, to akwai miyagun ɗabi'u tsakanin bawa da Ubangijinsa kafin a iso kan miyagun ɗabi'u tsakanin bawa da bawa. Abu na farko, mummunan ɗabi'a tsakanin bawa da Ubangiji shine bawa ya kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya kafirce mu Allah, ya yi itiƙadi a zuciyarsa cewa bai yarda Allah ɗaya ba ne, bai yarda da gaskiyar Alƙur'ani ba, bai yarda da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, bai yarda da hukuncin adalcin hukunce-hukuncen Allah ba, babu shakka wannan mutumin ya munana ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya munana ɗabi'a tsakanin shi da Allah maɗaukakin sarki, ya zama mai mummunan ɗabi'a tsakanin shi da Allah. Domin Allah yana mamaki ne, kamar yana nuna mana a ce abun mamaki ne duk irin goma ta arziki da ta goma shi da Allah ya yi ma mutane, kuma a wayi gari a samu cikin mutane wai akwai wanda yake kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yake fadi a suratul baqara kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaifa takfuruna billah menene dalilin ku wani hujja kai kuke da shi da za ku kafirce mu Allah wa kuntum amwatan bayan da kun kasance matattu ne fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku thumma yumeetukum bayan Allah ya rayar da ku kun zo duniya kuma Allah zai kashe ku thumma yuhyeekum sannan Allah ya sake tada ku thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi za ku koma Allah yake cewa to Allah da yayi muku wannan menene dalilin da kuke da shi da za ku kafirce mu Allah saboda haka duk wanda ya kafirce mu Allah to wannan ya muna da dabi'a tsakanin shi da Allah ya zama mai mummunan dabi'a tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wannan shine abu na farko abu na biyu shine muna da dabi'a tsakanin bawa da ubangiji shine a karanta ma bawa dokokin Allah Allah ya ce yayi ya ki Allah ya ce ya bari ya ki bari wannan ya muna da dabi'a tsakanin shi da ubangiji ya muna da dabi'a tsakanin shi da Allah subhanahu wataala kai a matsayinka na bawa a koyaushe abinda ake so ka sanya ma ranka shine cewa kullun kana rayuwa ne karkashin yinayi da bari na bari na ubangiji Allah zai saka Allah zai hana ka Allah zai ce kai Allah zai ce ka bari in an ce kai zaka yi in an ce ka bari zaka bari babu wani abu da Allah subhanahu wataala zai nusar da kai a matsayinka na bawa ya ce kai dan ya cutar da kai duk abin da kaga Allah ya umulce ka da kai shi to abu na farko da ake so ka sani shine akwai maslahanka ta rayuwar duniyanka da lahiranka a ciki abin duk da Allah ya ce ka nisance shi karkai to ka sani a cikin ne santansan anan alherin rayuwarka ta duniya da lahira take saboda haka munan dabi'a tsakaninka da ubangiji Allah ya ce kai ka ki Allah ya ce ka bari ka ki bari ka munan dabi'a tsakaninka da Allah domin duk wanda ya ki yayi abinda Allah ya sa shi ya ki ya hanu daga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hane shi to akwai abu mafi girma wanda yayi ma Allah wanda shine mafi girman munan dabi'a tsakanin bawa da ubangiji shine munana ma Allah zato munan zato ma Allah misali annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da yazo ya samu mutanen sa suna a bautan gumaka ya musu wa'azi suka kiji yayi musu wa'azi suka kiji sai yake fadi kamar yadda Allah yake fadi a suratul safati wa inna min shi'atihi la ibrahim
wa inna min shi'atihi la ibrahim qala li abihi wa qala
ja'a rabbahu bi qalbin salim
ja'a rabbahu bi qalbin salim qala
Allah yana bayani dangane da Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce wa inna min shi'atihi na daga cikin waɗanda suka bi ta farkin Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wajen kira zuwa ga tauhidi la Ibrahim Allah ya ce akwai Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam id jaa rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo ma ubangijinsa da zuciya kubutacciya wankakkiya tsarkakkiya إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون يتي ما بابنسا دا متاننسا مي كوكي باو تاموا أئفكن آلهة دون الله تريدون ينزو أبا بن باو تانك أريا كما باين الله كوكي نفاتا دا إبادنكو سيتي تو إدن هر كنا باو تامو وسو كما باين الله kuma kuna tsammanin za ku wanye lafiya da Allah. Allah ya ce ku yi kunki ku yi, ya ce ku bari kunki ku bari, to fa ma zannukum bi rabbil alamin, shi Allah wani irin zato kuke masa? Ma'ana zaton ku ga Ubangiji yayi muni, ya kai makura, kun kai makura wajen munin zato ma Allah subhanahu wataala. Allah ya sa ku kuki, ya hana ku kuki hannuwa, kuma ku yi tsammanin Allah zai bar ku kuce lafiya. Saboda haka duk wanda yaki ya umaltu da umallin Allah, yaki ya hannu da hannun Allah, to yana muna nama Allah zato. Kin bin dokokin Allah kuma muna ɗabi'a ne tsakaninka da Allah, yana da tasiri a rayuwa. Abu na farko tasirin sa mafi girma shine yana ɗebe albarkar rayuwa. Duk abin da ka sa a gaba a rayuwarka to ba zai albarka ba. In kana neman albarkar rayuwa to ka kyautata ɗabi'a tsakaninka da Allah wajen tsayawa akan dokokin Allah. Ka tsaya akan dokokin Allah. Abin duk da Allah ya ce kayi, kayi wanda Allah ya ce ka bari, ka bari. In kai haka to Allah sai ya albarkaci rayuwarka. Amma in kana aikata miyagun ayyuka, Allah ya ce to kar ka taba tsammanin cewa zaka kubuta, kar ka taba tsammanin cewa zaka tsira. Allah yake cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyiati, Allah yake cewa a suratul ankabuti am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna. Allah ya ce shin wai waɗanda suke aikata miyagun ayyuka, Allah ya ce wai tsammaninsu za su kubuce mana ne? Kana tsammanin wai za ka yi mummunan aiki kuma ka sha? Allah ya ce a sama sa'a ma yahkumun. In kai wannan tunanin to tunaninka yayi muni. Kaga in kai wannan mu'amalan tsakaninka da Allah to ka muna na ɗabi'a tsakaninka da Allah. Ɗabi'a tsakaninka da Allah ya zama mummunan ɗabi'a, ta zama ɗabi'a mummuna. Amma ka rubuta ka ajiye ma ranka cewa in har ka saba ma Allah to zaka shiga masifa. Ka rubuta wannan ka ajiye ma ranka. Musamman matasa, mafiya yawa mun fi ruɗuwa da al'amuran duniya sama da yadda zukatanmu ke ɗalsasuwa da bin dokokin Allah. Mafiya yawanmu muna ɗauka cewa tsayuwa akan dokokin Allah kamar yawa ne. Wayewa da capacity shine taka dokokin Allah, wanda kuma a cikin taka dokokin Allah babu wani wayewa, babu wani girma a ciki. Girmanka da matsayinka shine ka bi dokokin Allah. Duk irin ƙuran da ka tayar da capacity da ka baza a duniya a banza ne, capacity na gaskiya da zaka baza shine ana busa ƙaho a nuna maka aljanna a ce udkhuluha bi salamin amin. Amma capacity duniya kan na ƙarya ne. Kuma yanzu kai ka tambayi kanka, kai da kake ka bi dokokin Allah me matsalanka na rayuwa ya warware saboda baka bi dokokin Allah ba? Hasali ma sai dai matsalolin da zaka shiga, sai dai matsalolin da zaka shiga. To saboda haka munana zato ne, munana ɗabi'a ne tsakaninka da Allah kai tsammanin cewa zaka taka dokokin Allah irin yadda kake so kuma ka wuce lafiya. Ka munana zato. Dan duk abin da ka shuka a rayuwa to wallahi zaka girbe shi, ko a daɗin rai ko a ɓacin rai, amma dai zaka girbe shi, zaka girbe shi. Allah ya umarce ka misali da ka rintse idanunka, ka tsare al'aurinka, ka kame hannunka daga matan da ba su halatta gare ka ba, sai ka bijiri ka yi taurin kai. To ina tabbatar maka cewa wannan abin da ka yi ka jira mummunan sakamakonsa ko yanzu ko gaba, amma Allah ba zai bari ba sai in ka tuba. Sai in ka tuba. Allah ne ya yi umarni a cikin Alƙur'ani, ya umarci ɓangaren maza, ya umarci ɓangaren mata, wato saboda Allah ya nuna mana muhimmancin wannan umarnin. Duk umarnin da Allah zai yi in ya tashi jumullance maza da mata, to kawai yakan bada umarni ne da sigan maza, maza da mata sun shiga. Amma shi wannan ɓangaren saboda muhimmancinsa sai ya ware ma maza ayansu daban, mata ayansu daban. Ya ce maza su rintse idanunsu, sai aka gama da ɓangaren maza sai aka iso ɓangaren mata. Allah yake cewa kullil mu'mini ne guddu min absarihim,
ذلك أزكى لهم إن
Allah yake cewa kullil mu'minina, Allah yace ka fada wa mu'minai maza yaghuddu min absarihim, su rintse idanunsu, wa yahfazu furujahum, sannan su tsare al'auransu, zalika azka lahum, wannan shine mafi tsarkaka gare su, inna Allah khabirun bima yasnaun, Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa. Allah sai ya umarni wa maza a kebance, yace maza ku kiyaye idanunku, ku tsare al'auranku, kar ku yi kallakallan banza, kar ku je ku yi zinace zinace. To idan aka ce kullil mu'minina anan, to maza da mata sun shiga ciki, amma dan a nuna maka wannan umallin mai muhimmanci ne, sai aka nuna maka wannan umallin da kai namiji kai ake yi, macen tasha ita ma Allah ya iso kanta, wa kullil mu'minati subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kullil mu'minati, ka fada wa mu'minai mata su ma, yaghdudna min absarihin, sirintse idanunsu, wa yahfazna, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, su tsare al'auransu. Kaga wannan umallin zuwa ga mata na musamman, eh na so ne dutse Allah ran matin anan, to amma karatun ya fara dadi, yasa na jira shi kai karshen aya. Kun ga wannan umallin Allah ne, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake jin kunnan al'ummarsa, yake cewa la an yud'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyadin min hadid, animu allura ta karfi ko kusa a caka ma dayanku a tsakiyan kansa, khairul lahu min an yamassa mar'atan la tahillu la, wannan yafi alheri gare shi, zafin da zai ji yafi mishi sauki sama da jikinsa ko hannunsa ya taba jikin matar da bata halarta gare shi ba. Yanzu dai ga matasa a tare a nan, ok har ma kun fahimci inda nake son isa kenan. Yanzu tsakani da Allah mu yi makan mu hisabi, idan aka ce a cikinmu mu matasa da muke nan, duk wanda ya san hannunsa bai taba jikin macen da bata halarta gare shi ba, idan aka ce wannan census din za a yi, sai ka tsallake kanka kai gobe da safi a raye, gobe an zo juma'a janazar mutum za a yi anan, ashe fa kaga akwai kalubale, akwai kalubale, eh akwai kalubale, matasa ya kamata mu ji tsoron Allah fa, wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah, ba ruwan Allah da kai matashi ne, eh karka ce wai matasan karshen zamani, akwai azaban yan karshen zamani su ci ma, eh yanda kake matashin karshen zamani, to akwai azaba ta yan karshen zamani ita ma, saboda haka ashe kaga muna cikin rigima babba, muna cikin rigima babba. Kaga wannan wallahi muna da dabi'a ne, muna na dabi'a ne tsakaninka da Allah. Allah ya halaka kake hannuwa, Allah ya halaka kake hannuwa. Yanzu fa ka kwatanta a tsayi da kai, a samu kanka, a samu kusa a caka maka tsakiyan kanka, ya zafin da zaka ji. Manzo Allah ya ce to wannan yafi maka sauki akan hannunka ya kai jikin matan da bata halatta ba. Allah ya kare kiyayewa. Kaji wannan uwa gaya ya ce Allah ya kare kiyayewa. Addu'a ce mai kyau. Shi yasa ai Allah ma da kansa da ya jero ayan da ya je ƙarshe sai ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minu. Yawwa. Allah ma ya san cewa annan dana a baya. Yanzu an ji wa'azi. Allah sai ya ce to ya ku mu'minai ku tuba. Allah sai ya ce a tuba. Kaga Allah ya bude kofa ai. Sai ya ce a tuba a dawo zuwa gare shi. Ashe abin da ya kamata shine wanda ya san yayi wannan aikin wallahi ya tuba. A tuba ka koma ga Allah. Wanda kuma Allah ya tsare shi to ya cigaba da addu'a, Allah ya kare shi. Ya cigaba da addu'a, Allah ya tsare shi. Din kai ma da Allah ya tsare ka ba iyawanka bane. Kariya ce daga Allah. Kai kuma da ka zame ba daga Allah bane, zamiya ne daga gare ka da sharrin shaidan. Kai da ka zame sharrin naka ne. Da sharrin shaidan. Din yana cikin munana ladabi ga Allah, munana dabi'a ga Allah shine ka jingina mu Allah mummunan sifa. Wannan shi ma wani bangare ne na munana dabi'a tsakaninka da Allah, mummunan dabi'a. Domin taya za mu fahimci wannan? Idan muka dauki wajaje biyu ko uku a cikin Alkur'ani za su bamu misali. Misali mu dauki kissar Annabi Ibrahim da Allah ya bamu a suratul shu'ara. Da Allah ya ce watlu alaihim naba Ibrahim. Kaga Annabi Ibrahim da ya tashi lissafa ayyukan da Allah ya masa, sai ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdi. Allah shine wanda ya halicce ni, shine zai shiryar da ni. Sai ya ce wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah shi yake ciyar da ni, shi yake shayar da ni. Sai ya ce wa idza maridtu, in nayi rashin lafiya. Bai ce in Allah ya sa mun rashin lafiya ba, saboda kyautata dabi'a tsakaninsa da Allah. Sai ce wa idza maridtu, in nayi rashin lafiya, fa huwa yashfin, to shine zai warkar da ni. Amma rashin lafiya ma wake saukar da shi Allah. Amma saboda kyautata mu'amala da dabi'a tsakaninsa da Allah, sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi. Misali na biyu cikin maganganun aljanu da Allah ya haikato mana a suratul jinni, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi. Cewa anna la nadri, aljanu suke cewa kuma ba mu sani ba, mun kasance mukan haura zuwa sama domin mu sato labarai, yau kuma abu ya gagara. Sai suka ce to mun kasa ganewa, asharrun urida biman fil ardi, shin sharri ne kan ake nufin mutanen duniya da shi, am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su na nufin su da shiriya kage wajen sharri basu ce ubangijin su na nufin su da sharri ba sai suka kawo urida ala wato wazni majhulin kenan mabni ala al majhul ko mabni ala ma lam yusamma fa'ilu kamar yadda wasu malaman nahwu ke fadi almuhim shine na daga cikin munana dabi'a tsakaninka da Allah shine jingina mu Allah mummunan sifa jingina mummunan abu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na gaba cikin mummunan dabi'a tsakaninka da Allah shine rashin hakuri a lokacin da Allah ya kawo maka jarabawar rayuwa ai ba a taba zama duniya ba jarabawa ba in dai ka rayu a duniya Allah zai jarabe ka a karan kanka da jarabawa kai tsaye daga Allah Allah zai kuma jarabe ka da mutane to abinda yake so sanda Allah ya jarabe ka kyautata dabi'a tsakaninka da Allah shine kai hakuri shine ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khair wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'mini yace in asabatu darra'u sabara fa kana khairan la Allah zai jarabe ka da matsalolin rayuwa talauci in Allah ya jarabe ka da shi da shi kai hakuri eh shi yasa ma Allah ya ji kan Imam al-Bukhari ya mishi rahama a cikin littafin shi sayyid al-Bukhari a cikin kitabul liqaq sai bude wani babi mai muhimmanci mai dadi yace sunan babin babu fadlil faqari yace wannan babin sunan shi babin falalan talauci eh karatun akwai wahalan ganewa ko eh karatun da wahalan ganewa amma me ake nufi shi talauci a karan kan shi tsuran sa bai da wata falala ka zauna a talaka wannan bai da wata falala dan manzo Allah kullun safiya da maraice sai ya Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri amma me ake nufi shine babu fadli sabri alal faqr hakuri akan talauci to wannan na daga cikin kyautata dabi'a tsakaninka da Allah shine in ya jarabe ka kai hakuri amma muna da dabi'a ne tsakaninka da Allah Allah ya jarabe ka ka kasa jurewa hasali ma har akai matakin da kana kai karan Allah zuwa ga bayin Allah kana kai karan Allah zuwa ga bayin Allah saboda haka Allah zai kawo maka jarabawa zai kuma jarabe ka da mutane za a yi gulmanka za a yi munafincinka za a yi gulmi za a yi kaza abinda ake so shine ka kyautata dabi'a tsakaninka da Allah a karon farko da ya hada ka da su ka kuma kyautata dabi'a tsakaninka da mutane ka zama mai afuwa ka zama mai afuwa shi yasa wani cikin magabata Abdullahi ibn Mubarak ko wani daga cikin magabata wani yace da shi ina so in kama gida ko in sayi gida a unguwar da ɗan unguwar ba sa hasada ba bakin ciki ba kyashi ba komai kowa sabgan gaban sa ce ta shafe shi yace wannan kake nema yace eh yace to na san wajen zo mu ji sai kai shi makabata sai ce nan shine inda ba ruwan kowa da kowa kowa sabgar gaban sa ita ta shafe shi ba wanda ke hasadan makwabcinsa ba wanda ke zuwa gidan makwabcinsa dan ya jiyo gulma kowa damuwan gaban sa ta shafe shi saboda ka in kana neman inda zaka zauna lafiya da mutane ba gulma ba annabimanci ba munafunci maza maza dangane da dungulbi eh shi man kita siyan gida a rami zaka saya anan ne ba ruwan kowa da kowa kowa sabgan gaban sa ce ta shafe shi sannan bangare na biyu wajen mummunan dabi'a shine mummunan dabi'a tsakanin bayi da bayi wanda wannan abu ne wanda musulunci ya zo domin ya yake shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne domin in cika muku kyawawan dabi'u Allah kuma ya yabe shi a cikin alqur'ani da cewa wa innaka la'ala khulqin azim Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam lallai tabbas kana wato kan wasu dabi'u na girma dabi'u na karamci muna da dabi'a tsakanin bawa da bawa na farko ya shafi ƙarya wanda wannan ita mummunan dabi'a ce tsakanin bayi da bayi da kuma tsakanin Allah da bayi addinin musulunci yana son duk musulmi ya zama mai gaskiya babu ƙarya a cikin dabi'un musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace idmanu li sittan adman lakumul janna kulamunce min abu guda biyar ni kuma abu guda shida ni kuma zan lamunce muku aljanna daga ciki yace akwai isdiqu idha haddathtu in za ku yi magana to ku faɗi gaskiya in za ku yi magana ku faɗi gaskiya saboda haka manzo Allah yace in ka kiyaye wannan to ni kuma na maka alƙawarin aljanna ai sauran guda biyar din da suka rage gobe Allah ya kai mu lokacin sallan juma'a za mu ji su amma dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana shine mu zama masu gaskiya cikin abinda ake so kai rike dan ka zama mutumin kirki shine ka zama mai gaskiya ƙarya mummunar ɗabi'a ce ƙarya mummunar ɗabi'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana daminun li baitin fi rabtil janna liman taraka al-kadhiba walau kana mazihan nayi lamunin gida inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi alƙawarin gida a tsakiyan aljanna ga duk wanda ya bar ƙarya koda ta wasa ce yanzu kaga mutane ƙarya ta zama hanyar cin abincin mutane content creators mutum yana zaune kawai zai tsara labarai na ƙarya ce to kai wannan tsaya a wannan road din kai tsaya a can kai tsaya a can kawai dan ya ba mutane dariya dan ya ba mutane dariya wai me dalili shine Facebook suna biyan sa kuɗi za a yi monetizing na account din sa Facebook za su biya shi kuɗi shi yasa mutane suka lalace yanzu saboda samun kuɗi a Facebook mutane suka koma kowa an kaga storin sa da posting din sa a social media ya koma posting din hotunan batsa saboda tare followers Facebook su biya shi kuɗi saboda haka kaga masu sana'an comedy comedy ba sana'a ce ta halal ba comedy ba sana'a bace ta halal ka dau igiya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai da haji ka je ka samu kan dutse ka hau kan bishiya ka saro itace ka dai da kwansa a bayanka ka zo gari ka sai da shi yafi maka alheri ka tsare mutuncinka amma wannan comedy ba sana'a bace ba sana'a bace eh Allah ya kiyaye saboda haka musulmi mai kyakkyawan ɗabi'a bai zama makareci daga cikin munan ɗabi'a tsakanin bawa da bawa akwai ha'inci da cin amana yaudara a aminta da kai kai ha'inci mutum ya sallama maka amanan sa sirrin sa na magana sirrin sa na dukiya ya baka ajiyan amanan sa kai ha'inci wannan munan ɗabi'a ne tsakanin bawa da bawa wanda musulunci kuma ya hana haka musulunci ya haramta haka abu na uku shine saba alƙawari mummunan ɗabi'a ne tsakanin bayi da bayi wanda addinin musulunci ya haramta haka manzo Allah ya lissafa mana ƙarya da saba alƙawari da yaudara a matsayin alamomi na munafunci daga cikin munana ɗabi'a tsakanin bawa da bawa shine ka je ka kama hannun ƴar mutane ka rike ba tare da ka aure ta ba wannan mummunan ɗabi'a ne kamunan ɗabi'a tsakaninka da ita tsakaninka da iyayenta sannan mafi girma ma tsakaninka da ubangijinka mummunan ɗabi'a ce wanda yanzu wannan kama ya zama ruwan dare tsakanin al'umman musulmai ya zama ruwan dare tsakanin matasa da ƴan mata yanzu eh yasa yanzu in aka ce ka tara matasa 100 su rantse da Allah bai taba rike hannun ƴar mutane ba to guda 95 cikin su ba za su rantse ba ayi ta ayi kaji wani mumini ba Allah ya ce Allah ya fi mana ayi me ya rage sai tuwa kawai ya rage abinda ya rage kenan abinda ya rage kenan akwai damuwa fa ai kuma abinda matasa suka kasa ganewa Hasanul Basri Allah ya mishi rahama in ya ga matasa sai ce da su wai ya shabab amma tashtaquna ila al-huril ain yace matasa shin wai ba ku shauƙin huril ain ne kai da kake shauƙin huril ain ga mata azwajin mutahharatun a gidan aljanna me ya hada ka da rike hannun ƴar mutane wannan mai zuwa bayan gida da haila da waye da waye wanda baka aure ta ba ina ruwanka da ita ta je ta haramta baka samu wancan tsarkakan daidai lokacin da mu muna can an ba mu 70-70 a can kai kana can ana rigima da kai aba ya kai ya kai dan uwa gayi aba ya kai dan uwa gayi ita yanzu ka rude ka ta yaudare ka hatta kai ga ka rike hannunta kana jin dadi to kwatanta kuma in matar aljanna ce ashe bai kamata karamin jin dadi ya hada ka jin babban dadi ba wannan dadin duniyar kuma mai gushewa ne mai wucewa ne mai wucewa ne a aljanna ba a tsufa kai ba za ka tsufa ba ita ba za ta tsufa ba amma yanzu da kai da ita duka ƙara maka kanku shekara 20 duk kun tsufa abun didda yake rudanka a jikinta ya zagonye yayi ruku'u bawushi kai ma ka koma kana tafiya a ruku'u wannan ruku'un kuma kai har ka isa kasa baraka sai mai Allahu liman hamida ba ka sunku yake nan ba ran da zaka dago ashe wannan bai kamata ya rude ka ya hana ka samun wancan na aljanna ba bai kamata ya rude ka ba ka fi damuwa da ya zai ka samu matar aljanna ita ko matar aljanna wallahi ba a samun ta sai an yi aiki inna silatallahi ghaliya kayan hajjan Allah akwai tsada sai ka zage tukuru kai aiki tukunna sai kai aiki tukuru saboda haka mummunan dabi'a ne ka dinga mu'amala da mata wato musulunci tsakaninka da mata a tsarin musulunci ko matarka ko muharramanka na uku laluran in laluran ta gushe to kowa ya kama gaban sa wannan tace kaida amma ka zo ka ce wai kai namiji na ma kana da friend mace kuna friendship ne ba soyayya ba muharrama ba wai just friendship kuke yi wannan ba musulunci bane soyayyar ma in ba aure za a yi ba kai hakuri ka hutar da kanka ka huta amma kar ka tsaya ka bata mata lokaci ita ma ta bata maka lokaci ko ai kama gaban sa wannan mummunan dabi'a ce sannan daga cikin mummunan dabi'a wanda ya kamata in kawo shi tun a mummunan dabi'a tsakaninka da Allah shine abu guda biyu na farko shine ka zauna a duniyar nan baka iya karatun Qur'ani ba kuma ka ji maranka cewa lafiya ni wai kullun abin da nake tambayin wanda bai iya karatun Qur'ani ba a wannan zamanin da ake ciki dai dan Allah da me yake samun relief a rayuwarsa me yake huce masa takeici a rayuwarsa bai iya karatun Qur'ani ba kai na yake samun sauki wata kalar rayuwa yake yi shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa law alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min as-sururi lajadaluna alayhi bisuyuf yace wallahi masu mulkin duniya da ƴaƴan masu mulki da sun san irin farin cikin da muke ciki sanadiyar Qur'ani da riko da addini wallahi da takobi za su yake mu sai sun kwace wannan farin cikin amma in ka zauna a duniya baka iya karatun Qur'ani ba to aina kake samun nutsuwa ne kan da kwanciyar hankali kai baka iya karanta Qur'ani ba wani fa shi yanzu da karatun Qur'ani da chainanci duka ɗaya ne a wajen sa ba ya gane kowanne wani ma saboda gwanancewansa a duniya chainancin ma ya je koya amma abin da bai samu time din koya ba har yanzu shine Qur'ani har yanzu bai samu time ba bai samu lokaci ba to dan Allah dai wannan izu 60 din ko babanka ne ya saukar da shi ka zo ka shekara 30 40 baka iya ba ai ka muna dabi'a tsakaninka da shi ballanta na ubangiji ai baka kyauta ba kuma rashin kyautawan na farko fa kanka zai fara dawowa eh din ba zaka cuci Allah ba dan baka yi karatun Qur'ani ba zaka yi makanka ne muna ganewa ko zaka cuci kanka ne kai karatun boko abu ne mai kyau amma karatun boko ai ba ya hana din Qur'ani ba ya hana koyon Qur'ani a cikin ku nan da kuke karatu a dan akwai ma da tako babu haddin Qur'anin su yana su kan fahimci wani abu na boko hasali ma bude kwakwalwan yake yi ba tsoron sa yake a cikin aji ba bude kwakwalwan yake yi sannan wato shi ba harkan duniyanci da rashin ji bai da wahalan koya bai da wahala yanzu idan aran ma yace yana so ya zama zigi a daren nan zai yi wannan jamfa da hulan koyi zai cire naira 1500 za a masa aski irin na kan matasan nan funk a sa mai dariya a rina rabin kan a ba shi t-shirt da jeans da sarka ya saka ba shi kenan ba abinda kake yi din shi ma ya iya yi a minti 30 amma inda za a yi rigiman shine a ce ya sauka kai ka zo ka ja baki yanzu yanzun nan aka ce je kalan direction din da kai da shedanancin da kai yanzu yanzun nan zai amma rigimar ita ce kawai yanzu a ce aran ma ya sauka ko a rufe a kashe wuta ko mai lalame duk wanda muka canku yazo ya jabaki zai yu ba zai yu ba shi yasa na shi ya fada ma ƴan mata wallahi da su taimaka mana su dawo hayyacin su su dawo mana da samari makaranta eh wallahi duk wanda yazo yace yana son ki sai kin kimo qur'ani da ce bismillah ka so daga farkon suratul nisa'i samari za su dawo makaranta ko ba za su dawo ba wallahi za su dawo inda gaske ne to yanzu saurayin da bai iya suratul nisa'i ba aka bashi aure da me zai zama aure suran matan bai iya ba kuma an bashi mata to da me zai rike ta okay to a saurara yanzu idan aka samu shika tsakanin mata da miji wofi balance zai gyara shi me zai gyara shi an samu rigima tsakanin mata da miji ana tsoron kar a rabu rigima ta kai rigima wofi balance zai gyara ai suratul nisa'i za ka koma wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'thu نعم النساء إذا أداوا أكرن توين كيبتم شقاق بينهما فبعثوها كمن من أهلها وكمن من أهلها كيني إن إذا أداوا أزونا سبو داك أكويدا موافا سماري أي تو كقدر أوبي بلن سياريك يما كماتا أوبي بلن زي زونا دكيلا في أكبري أي نم ملائكة إن يتشي ما كما إلمك ذاك تي أوتي مي دليل كتي سبو دا الدنيا أوبي دينك كنا دا 700,000 أجيكي kage ya maka 700,000 lashes saboda haka a tashi ayi karatu sannan mun muna dabi'a tsakaninka da Allah a ce kana musulmi amma baka ibada baka sallah eh akwai wadanda su tsakanin su da sallah to me kokari shine ka ganshi juma'a juma'a wasu matasan in ka tara su yanzu ka tambaye shi ka ce yaushe rabanka da kai sallah biyar a wuni dai wallahi ya manta ya manta kuma wai musulmi ne shi ma wai musulmi ne wai shi ma saboda haka wannan mummunan dabi'a ce tsakaninka da Allah kuma ina gaya maka wallahi kaga duniyan nan duk siyan da zaka yi a cikin ta duk rashin mutuncinka ka gama makar a ce baka sallah duk rashin mutuncinka duk abin da zaka yi a duniyan nan wallahi da an kira sallah aje ta ka zo kai sallah in ka rike sallah to tsiyan ma zaka tafi amma in kaga ka doge akan mummunan aiki to ka binciki sallan ka daga nan aka fara samun matsala ko dai ba ka yi ko kana tana bonsin tana dawowa amin saboda haka a tashi a nemi ilimi sannan a kula da ibada sannan abu na karshe tunda an nuna mun lokaci yayi ga kuma yan uwa da za su yi ta'aliki shine yana cikin mummunan ɗabi'a ga matashi na'am shine matashi ya zama mai zaman banza ka san mu a Najeriya ne za ka ga mutum wai shekaransa 35 wai amma bai neman kuɗi wai me yake wai yana karatu a ina ke wannan karatun na yiwa ba kuɗi matashi da bai da sana'a ƙarshe me zai koma yi dan hannu wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi a nema mun gudumawa a wajen mutane gidana ba abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kake da shi a gidanka da za a iya sayarwa sai yace yana da mayafi guda biyu da suke lulluba shi da matansa manzo Allah yace je kawo guda daya a ciki tufafin sai yace yana da biyu aka ce kawo daya a ciki manzo Allah ya zo ya daga yace jama'a wa zai sai wannan mayafi da tufafi wani sahibi yace ya rasulullahi na saya dirhami biyu manzo Allah yace ina ne ma wanda zai kara wani yace ya rasulullahi na saya dinari manzo Allah yace kawo kaga dinari yanzu rubu'u dinar 1/4 na dinari shine kudin sadaki yanzu 170 da wani abu kaga in kai istami su ai kudi ne mai yawa manzo Allah sai yace kawo aka kawo kudi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba kudin gida biyu yace masa wannan je gida kai cefa ne ka sai kayan cefanin da zai ishe ka na iya kudin in ka kai cefanin gida ka dawo yaje ya dawo annabi ya bashi wannan kudin yace wannan je ka siyo gatari da fatanya da wane ne ka je kasuwa ka dawo ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ka ga nan hanyar ka kama nan hanyar kai ta tafiya sai ka shiga jeji kar ka dawo sai bayan sati biyu bayan sati biyu sai ga mutun ya dawo alaji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to la an ya'khudhu ahadukum hablahu fayati aljabala fayahtabiba ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala an-nas dayanku ya dau igiyan sa ya tafi jeji yaje ya dakon itace bayi da motan da zai dauko daga jeji zuwa cikin gari ya rabo a bayan sa ya kawo yazo ya tsare mutuncin sa da shi yafi mai alheri sama da yaje na rokon mutane saboda zan maruki to ba wanda zai roka a bashi ma fa mai sauki ne akan wanda zai sace wanda zai sace na mutane dan mummunan dabi'a ne tsakaninka da mutane ka zama ƙarau mummunan dabi'a ne ka zama mai sata musulunci ya koyar da mu wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wani sadaka ne yafi girma wata dukiya ce in an bada ita sadakan ta yafi lada manzo Allah ya ce anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamana dukiyar da tafi tsada tafi matsayi a wajen ma'abocinta yace ya rasulullahi in ban iya bada wannan ba fa yace tutu'inu sani'an aw tasna'u li akhraka in kaga wani ya kama hanyar sana'a hanyar nema ka taimaka masa ka tallafa mishi wani ya fara kasuwanci taimaka masa da jari wani yana sana'a tallafa mishi taimaka mishi ko kuma in kaga wani wanda bai da daman da zai sana'an ko saboda ciwo ko na kasa a halittarsa kai ka je kai domin ka zo ka bashi yace ya rasulullahi in haka bai samu mafa sai yace to ta kufu sharraka anin nas ka tsare sharrin ka karka cutar da mutane fa innaha sadaqatun minka ala nafsika don wannan ita ma sadaka ce in baka amfanar da wani ba to karka cutar da shi in baka saya ma mutun sabon mashin ba to dan Allah karka sace mai tsohon nashi da yake kwakurawa da shi dan Allah in baka siyo sabon takalmi ka ba ma mutun ba dan Allah kar ya aje nashi a bakin masallaci ka dauki takufu sharraka anin nas manzo Allah ya ce ko baka iya basu wani abu ba to ka kame sharrin ka kar ya isa zuwa ga mutane in wani bai daga hannu yayi kukan farin ciki ya roka maka albarkan Allah ba kar ka bari wani ya daga hannu yayi kukan bakin ciki ya nuna maka ya roka maka tsiya a wajen Allah dan kowanne a cikin su wallahi zai tafi da wanda ya roka maka farin ciki ya roka maka alheri sanadiyan ka sa shi farin ciki da wanda ya roka maka sharri sanadiyan ka sa shi bakin ciki duka ba wanda yake da shamaki tsakaninsa da Allah kowace addu'a in an yi ta tafiya take a cikin su saboda haka mu kiyaye mu zama masu kyawawan dabi'u tsakanin mu da Allah mu zamto masu kyawawan dabi'u tsakanin mu da mutane mu kuma roki Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka cikin rayuwar mu zan dakata a nan wajen saboda kan na mamaye lokacin baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya tada mu cikin lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين Thank you. mintocin shi mintocin shi
na'am insha Allah ruwa da zai yi mintuna a kan da an tsaya da shi
Allah ya ga
muna godiya wa Allah madaukakin sarki da fuskokinmu da na ƴan uwa a wannan makarantar da albarka muna godiya wa Allah madaukakin sarki malam da ya gabatar mana da wannan nasiha mai tsada Allah ya sanya mana ita a cikin mizanin ayyukan mu kyawawa da mu da shi baki ɗaya malam ya taɓa fannoni da yawa a cikin tattaunawarsa hakikatan ba zan yi maimaici na abin da malam ya fara ba illa iyaka ina so ne na dan yi magana akan abubuwa guda biyu ƙari ko doriya akan abin da shi malam ya ambata abu na farko ya ƴan uwa mu sani cewa abin da ya shafi rayuwar duniya a kullum abinda idan mutum yana tunawa zai na faɗakar da shi ko an karar da shi ya yi biyayya wa Allah madaukakin sarki shi ne mutum ya tuna cewa duniya gida ne da Allah ya ajiye wa domin ya mana jarabawa mutum ya zo ne kamar ɗakin jarabawa ne mutum bayan ya rubuta Allah madaukakin sarki zai tsayar da kai sai a wato kamar a yi maka grading akan abubuwan da mutum ya aikata a duniya Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon suratul ankabut bayan Allah ya ce alif lam mim sai ya ce ahasiban nasu an yutraku shin kamar Allah yana cewa ne mutane suna tsammani ne za a kyale su an yaqulu amanna saboda kawai ka ce kai imani wa hum la yuftanun ba za a jarrabe ka ba wannan jarabawan kuma yana daga cikin sha'awoyi da zuciya take bijirar wa ɗan adam da abubuwa na saƙon Allah da zuciya take kawo ma kake jin ka aikata a wasu lokuta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum wannan yake nuna mana cewa daga cikin makasudin da Allah madaukakin sarki ya yi halittar dan adam shine domin wato Allah ya jarrabe mu a cikin wannan duniya ɗaya daga cikin maluma yana cewa du'iyan nasu ila al-huda fa aqbal a lokacin da aka kawo musulunci da imani da abubuwa na ihsanati da sauransu sai mutane suka ce kowa ya yi imani kowa ya yadda shi musulmi ne fa wudi'a al-bala'u amma a lokacin da Allah madaukakin sarki aka sanya jarabawa mutane aka fara sa halal da haram fa thabata as-salihun wa fara al-kadhibun a lokacin sai mutane na gaske waɗanda suka yi imani na gaske suka tabbata akan hanya madaidaiciya waɗanda kuma ya kasance dama imanin bai wuce harshe ba sai suka gudu suka bar ladansu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za mu tsaya akan ƙadami na gaskiya komi wuya komin daɗi wannan kenan sannan abu na biyu malamai suna mana nasiha kullum cewa akwai alaka tsakanin shi kanshi ilimi da muke nema da kuma sabon Allah malamai suna wani Allah madaukakin sarki yana cewa wattaqullah wa yu'allimukumullah ku kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ba ku ilimi wato akwai alaka tsakanin kiyaye dokokin Allah da kuma gurgurdan ilimin da kake nema to ka kiyaye dokokin Allah duk wanda yaga yana sabawa Allah amma ana ma karatu kana fahimta ka tara ilimi to zai kasance ilimi ne kawai da istidraji Allah ya ma talala ne ka tara ilimin liyazdadu ithma kai ta tara ilimi wanda yake Allah zai zo sai amma sai Allah sai ya kama kamar yadda inna allaha la yumli lizalim Allah yana talala mutumin da ya kasance azzalim hatta idza akhadahu lam yuslit har sai lokacin da Allah ya kama mutum Allah kuma zai daga mishi kafa muna roƙon Allah ya tsare mu ne daga cikin malama na musulunci Imam Shafi'i kissarsa kissa ce da ta shahara malamai suna bayarwa a duk lokacin da suke so su zaburar da mu daliban ilimi yana da malami sunan shi Waki'u Imam Shafi'i yace ya koka wa Waki'u cewa shi yana da gane karatu da kuma hadda mai kyau mai karfi to amma kuma abin da ya faru shine a yanzu haddan sa kai rawani to sai Waki'u yake ce masa ya karanto masa baiti yana cewa wa akhbarani wato amsan da shi malamin ya bashi cewa wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahda li'asi malamin sai yake ce masa ka sani cewa ilimi fa haske ne Allah kuma baya bada hasken sa ma wanda yake saba wa dokokin sa sannan imamu Malik ibn Anas imamu dalil hijra yake fada wa imamu Shafi'i yake ce masa ya Muhammad ka sani cewa na fahimci kai mutum ne wanda yake da basira sannan kuma ina ganin cewa a nan gaba zaka kasance jagora a cikin wannan addini ina maka kashedi ko ina maka gargadi da sabawa Allah da sabawa dokokin Allah saboda ita ko saboda shi sabon Allah abu ne da yake lalata ilimi abu ne da yake toshe basira Allah ya gafarta musu baki daya
amin
daga karshe Imam Tirmidhi rahimahullah ya fitar da hadisi daga Yazid ibn Salama Yazid yake cewa ya Rasulullah yana fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana jin tsoro kada ya manta wato wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mishi wani kalma da zai dunkule masa wata kalma da za ta dunkule masa ma'anar wannan hadisi sai yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ittaqillaha fi ma ta'am ka ji tsoron Allah cikin abinda ka sani daga karshe kasancewar na lokaci ya karatu malamai suna haka ito Isa na Ibn Taymiyyah cewa a duk lokacin da wata mas'ala ta ilimi na fiqh ya daure masa kai abinda Ibn Taymiyyah yake yakan yi a gida idan dare yaje ya tada sallar nafila Ibn Taymiyyah abinda malamai suke cewa yakan yi kuka a cikin sujjada har sai ya ji kawannan wajen da kasa yana roƙon Allah cewa ya gafarta masa ya fahimtar da shi wannan mas'alar tafiqh kasancewar malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqi cewa ilimi da muke nema yana da alaka da wato biyayya wa Allah da kuma barin saba wa Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na ilimi Allah kuma madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran kasancewa na ga lokaci ya cika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar
insyaallah
والسلام على رسول الله عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gaskiya na tsinci kaina cikin mafifici na farin ciki wajen ganin ɗan uwana, ƙannena, da yayina, da sa'annina, da ma iyayena. Babban abin da ya ƙara min farin ciki shi ne da na ga da yawa-yawan waɗanda suke wannan majalisi. Abokaina ne, idan na ce abokaina shekarun duka ba mu da bambanci a tsakanin mu karatu. Wallahi na ji daɗi, na ji daɗi. Yana ɗaya daga cikin nasiha da jan hankali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yi a kan su waye matasa. Gaskiya na ji daɗi, na ji farin ciki mafi fice. Alhamdulillah an ce in yi tariki, kuma wallahi ban zo wurin nan don na yi tariki ba. Allah ya sa ba zan tare da ki ba. Malam Abdulmannan ya yi mana nasiha, ya taɓa mana ɓangarori daban-daban. Malam Fani ya ɗora a kan abubuwan da Malam Abdulmannan ya bijiro da su, wasu ma ya kawo wanda Malam Abdulmannan bai kawo su ba. Alhamdulillah kai tsaye, duk da cewa an bani lokaci ne kalilan, Allahumma bana kallon kai da kuma lokacin da ya bani ya san ya kasa, saboda gaskiya yana da surutu. Abin da ke so ya ja hankalin ƴan uwana shi ne a kan abubuwa guda biyu insha Allah.
Na'am.
Abu na farko shi ne tsoron Allah. Tsoron Allah a matsayinka da ra'ayi yana da kyau duk abin da za ka furta da duk abin da za ka rubuta a hannunka, yana da kyau a ce kana da tabbacin wannan abu gaskiya ne, daidai ne, ya tabbata, ingantacce ne, ko a kasa. Ɗalibi baya zama cikakken ɗalibi a mataki na ɗalibta, matuƙar baya kiyaye wannan abubuwa. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Karke da ka tofa a kan abin da baka da tabbace, in an tutsiye ka sai wani ne. Karke da. Me yasa? Da abin da kake ji, da abin da kake ne gani, da duk abin da kai abin da kake ji, da abin da kake gani, da abin da ma ka furta, da wanda ba ka furta ba, wanda kake rayawa a zuciyarka, wal fu'ad, abin da baka aikata shi ba, baka furta ba, balle ka aikata abin da zuciyarka take rayawa. Allah ya ce wallahi sai an tambaye ka akan dukkanin kowanne daga cikinsu. Jama'a ina ga iya wannan ayat ta ishe ta nusar da mu akan abubuwa da yawa a rayuwar ɗalibta. Shin bana ba ku labarin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi ba, wanda zai faru ya faru kawai rana ake jira? Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin suratul Isra'il wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrijul lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. A ranar da Allah ya ce miki duka kitaba kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Don Allah cikin mu nan wane ne idan aka rufe kofofin masallaci da rundunar da aka ce ya yi hisabi kan shi yanzu yau kafin a ke can wane ne don Allah zai ba wa kanshi taskiya zai ba wa kanshi lasisin cewa tabbas shi dan aljanna ne zai ba wa kanshi lasisin cewa tabbas ayyuka na aidin sa ya danta da shari'a wane ne a cikin to ashe ne kuwa akwai aiki a gaban mu ka ji tsoron Allah akan neman ilimi ka ji tsoron Allah a wurin neman kuɗinka ka ji tsoron Allah akan dukkan al'amuranka tuna Allah ba tuna cewa wane yana kan naka ba ya fiye maka alkhairi sama da ka tuna cewa wane yana kallon ka sai ka fasa ka tuna cewa Allah shi ne wanda zai yi maka hisabi kai da wanda kake tuna ka tuna cewa kai da wanda zai yanke maka hukunci duka Allah ne zai yanke maka hukunci duk abin da ka zo yi mummuna ka tuna Allah sai ya sa ka fasa wannan mummunan aiki da zaka yi haka yafi maka alkhairi jama'a dan uwa na matasa mun tsinci kan a irin waɗannan makaranti waɗanda ake da naƙasu a wasu abubuwa da yawa wajen kula da tarbiyya mutum ya bar gidansu yana da tarbiyya a bisa ga yarda ma da rufe shi da tarbiyya shi sa aka bashi asisi da yawa suna so su zo amana su amma kai an yarda da kai an yarda da tarbiyyar ka aka baka lasisi je kai karatu a kodin wani yanzu a gidansu ba a shayin kodin ne mai je saboda menene an yarda da shi to amma sai mutum ya zo ya juya cikin ƙanƙanin lokaci ya zo ya haɗa da abokai waɗanda suke gurɓatattu ana cin shi kada zauna da su kada zauna da su yana kallon wasa ne wani bai sai canja rayuwa wani bai sai sa ni kaza ba kuma sai ya wani abin da wani ya ja shi yana da shi sai ya wani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba da labari a cikin waya da zuci akan musabbar da yawa da ake yi da alwalai da musamman a wurin wannan mutane mutum ne sa da shi a hali da kake ci da kake wani da kake ci da shi yana da abin da yake so jama'a muna ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la a'lamanna aqraman min ummati يأتون يوم القيامة بحسنات الأفعال جبال تهامة ويدا فيجعلها الله حقا مفروعا لا بلا عن الله فيجعلها الله حقا مفروعا ليلة جيكي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكي جيكي ومعنا سيكون لا يأتون سيبهم لنا يا رسول الله ونعلم ألا نقول منهم لا نعلم لأن صلى الله عليه وسلم سيجي شيئين ألا ونحن تقوانه ونجيبته كأهلنا لأهلنا ميبن بنش كدسو ميبن بنش كدسو
لكنهم أقوى
لكنهم أقوى إذا أخبروا بعبد الله
فإن
أحد الناس لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يجي زا أتاشي وسموت عني لقتك موت ننسى إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسموت عني لقتك موت ننسى وسموت عني كده موت عني تو لقتك إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زا أتاشي وسموت لقتك sun yi aiki a filin doki an karanta a ƙwararri an fesa ta dawa an rera ta an yi sadaka an yi duk abin da ya dace a kira shi da aiki a alheri duk kasuwa na duniya lada lodi sun tara lada annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta lada da wani dutse ko wani mutum na tafi manyan duwatsu a garin nan an ce dutse ba wani ba wanda ya san shi ko da ya taɓa zuwa su ba shi yana da jini da hawa to wannan a duniya ake ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a ɗauki wannan hannu a kai da su kai na ladar da ke Allah ya ce sai shi kadda wannan abin da suka yi me yasa Daya daga cikin sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya gudu kun shi ya taba mishi ke sosai sosai sabba sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu da su wani wanda su muna so mu san su saboda kar mu kasance daga cikin su ba mu sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan kuma mu ne kinda kuke tashi sallah cikin dare haka su kuma suke gani yin kuke ci haka suke ci ba ta da wani abin da yake wuce da su shi idan sun samu kansu a halin na kadai zai tsuku da tsaye shi a zahiri annabi musa a bada ustaz a zahiri mutum kirki ko da ustaz amma idan ya koma ne na za a gaya ma abin da ya ba za a taɓa yi ba saboda ‘yan uwana matasa ina jin hankali a kan wannan hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam dukkanin abubuwan da aka zartar ko aka zarto su aka tunasar da mu dukkanin kowa kowa sai da shi ni na fi ka sanar da kai kai ka fi ni sanar da kai kowa ya san me yake aikatawa daga lokacin da ka ji an ce ka zama a gari wani haramun ne ka fita daga cikin waɗanda Allah zai hukutar da su a cikin sa ka san ka san duk abin da kai Allah zai kawo kai da ne ka san ka yi aiki da abin da ka sani mu ji tsoron Allah ya kafin lokacin da ba za ta amfana da kowanne daga cikin mu bai zo walau ta ra'ayi da mujrimuna naki su rusi inda rabbuhum rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqim wa la tashqu Allah ya rabbana sai dai ga azab gashi ga Allah an gurbanar da shi ya ba wani mafita ya tabbatar ba wani sarki sai Allah sai ya ce wa Allah ya ji ya gani duk abin da ake faɗa masa sai ranar ne ya je gani duk abin da aka faɗa mishi ya je gani a baya duk bai je gani ba ya mai da kansa sunan gurbin a duniya sai da ya je ya ga zahiri tukunna sai ya je gani sai ya ce kuma Allah ya ce kuma wanda ko da an dawo da shi duniya wallahi da ya ba haka sai sake koma kuma ya rinka abu abu da shi da nake so na tuna sabar akan wannan da ya shi ne a hudu wajen neman ilimi me ya hudu me ya hudu dukkanin mu da muka zauna a wajen ba mu cika mutum ba sa ilimi ne ba dukkanin mu da rai dukkanin mu da rai ne ma ne me ya hudu me ya hudu ana da wani karamu da ke mamaye ka da yawa yawa wasu ma sun fi sanin karamu da muke da su idan ba ya yi ba abin da kake so ba ya yi ba ne ke da kake so ka ci ba za ka ci ba aya hudu shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu wa raqibu wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani isbiru wa sabiru ya hudu idan kun yi hakuri ku kare ni kai hakuri kai hakuri duk kalubalen da kake rayuwa da shi kai hakuri ka kara hakuri akan hakurinka hakurinka ya zama ya ce dinki ka kai hakurinka ba mafi makwaran hakuri yadda kowa ya rage ya san da hakuri kowa ya zama da hakuri ya san da hakuri musamman akan abin da kake da wani abin da kake da wani abin da ka doge bayan ka yi hakuri ka doge ka zama mai lafiya kar ka dubi abin da ba ka yi ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyul a'mal ahabbu ila Allah wa al-'aqli ila Allah yafi so Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa Allah shi wa ma ra'ayta aikin da zaka yi ko ba ka yi ko ka yi kar ka yi kar ka yi kar ka yi ana cewa ka yi ba ka yi ba ka yi